أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا جعل من أكيم ليس هذا مو أو أن مسلاتي جلادنشي بيرن كل أجهر جوا أو أن مريشي na asabar ga lahadi kai kun lahadi 4 ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shine 26 ga watan 3 a shekara ta 2023 na lissafin miladiya kafin dora inda muka tsaya karatunmu na Al-Qur'ani mai girma da abinda Allah ya hore na fassarar sa ko bayanin ma'anonin sa, akwai kungiyar kula da marayu wadda aka assasa ta a wannan masallaci, sun nemi a faɗakar da mutane dangane da neman ko sanar da account ɗinsu na neman gudunmuwa da suka saba yi, inda dama duk shekara dai mukan sanar da mutane. Yatim Foundation ga duk wanda yake so ya taimaka ga shi nan lambar 3 0 8 6 5 0 4 8 1 3 First Bank. Sunan dama shi ne Birnin Kudu Orphanage Foundation. Yawwa, Allah ya bada ikon taimakawa. Jiya a tattaunawa da muke yi dangane da bayanin hasadar Yahudu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai, da Allah ya ishara zuwa gare ta ko ya faɗe ta kuru-kuru faɗin sa, am yahsuduna an-nasu ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. To wajen faɗin fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an, shi ne muke karanto irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da Yahudu, musamman kasancewar su ne ya samu a Madina kuma ya zauna da su lokaci mai tsawo, da irin zaman da ya yi da su na bayani da kafa hujja cewa ya sanashe su ya kuma tuna musu cewa su din sun san cewa shi manzo ne na Allah, abinda ya hana su su yi imani da shi su miƙa wuya hasada ce. To muna karanta riwayar Ibn Hibban daga hadithin musulintar Abdullah ibn Salam. Ban kawo inda muka yi maganar Abdullah ibn Salam din a ciki ba, amma shi ne dai ake faɗi a ciki. Za mu karasa wannan kissar kamar yadda muka fara karantowa, wanda duk dai abin da muke so ya tabbata ko ya ƙara ƙarfi ya fito sosai a fahimce shi a zancen shi ne lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja ga Yahudu cewa lalle sun san akwai ambatansa da umarnin a yi imani da shi a matsayin manzo daga Allah, yana nan a cikin At-Taura. Mun karanta daga Sahih Bukhari, mun ji kuma daga Al-Qur'ani kafin wannan, da kuma irin khitabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Yahudu na tabbatar da cewa ya gaya musu cewa shi ya tabbata su sun san cewa shi manzo ne na Allah haƙƙan babu tantama a cikin haka. Tun daga farkon kissar hadithin Auf ibn Malik al-Ashja'i, shi muka fara magana jiya ko, inda yake cewa in talaqa annabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa ana ma'ahu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ina tare da shi, hatta dakhalna kanisata al-yahud, har muka shiga wurin bautar yahudawa, bil madinati yawma idihim, a ranar idin su, fa karihu dukhulana, basu so shigar mu ba, alaihim, gare su, fa qala sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin maganar da yayi musu yace ya ma'ashara al-yahud, ya ku taron yahudawa, aruni 12 رجلا كنونا من متون 12 a cikinku, yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, wanda suke shaidawa sun yadda, sun tabbatar, sun amince da babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah, kuma cewa ni manzo ne na Allah. Yuhbitu Allah an kulli yahudiyyin tahta adimi sama'i الغضب الذي غضب عليهم, in kunyi haka to Allah zai tunkude ya bata ya kawar da ya sanyaya ya kuma yi afwa ga dukkan wani bai yahudi da yake karkashin kasa to sama, wato wanda kasa take daukar sa, to Allah madauki zai kawar da wannan fushi da yayi ga dukkan yahudawa, Allah zai yafe musu kuma ya kawar da wannan fushi. Yace fa wallahi yawa sai yace qala fa askatu ma ajabahu minhum ahad, nan ne muka tsaya ko jiya, suka yi gum da su, ba wanda ya amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shela da yayi. Thumma radda alaihim fa lam yujibhu minhum ahad, ya sake tambayar su yace ina maimaitawa fa ga wannan tayi babu wanda ya amsa masa. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, sai yace abaitum fa wallahi, yace kun ki ko ce to na rantsa muku da Allah, inni la ana al-hashir wa ana al-aqib wa ana an-nabiy al-mustafa, ya fado musu daga cikin sunayensa sallallahu alaihi wasallam, daga cikin su al-hashir da kuma al-aqib da kuma fadi al-mustafa, yace amantum aw kazzabtum, wallahi ko kun yi imani ko kun ƙaryata, ni ne al-hashir, ni ne al-aqib, ni ne kuma al-mustafa, wanda duk sifofi ne ko sunaye ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam Ibnu Qayyim ya ambaci sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Zadul Ma'ad adadi mai yawa, adadin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa, da mafi yawan su siffofi ne da aka siffanta shi da su, shine kaza shine kaza, wanda wasu daga cikin ayyuka ne da Allah yake bance shi da su zai aikata. Al-Hashir a gaban sa za a tada mutane, Al-Aqib shine na karshe, shine Mustafa shine zababbe, shine Mujtaba kuma dai zababbe, waɗannan sunaye suna nan da yawa kuma kowanne da ma'anarsa kuma dukkanin su gaskiya ne dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa sarafa yace yawa bayan ya faɗi wannan yace ko ku yadda ko kar ku yadda ni ne summa sarafa sai kuma ya juya zai tafi wa ana ma'ahu ina tare da shi hatta idza kidna an nakhruja mun kusa fita daga wurin daga ɗakin bautar tasu fa idza rajulun min khalfina sai muka ji wani a bayanmu mana tun daga shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan su za su fita kun ga a cikin yahudawan kenan sai suka ji wani ya kulu yana cewa kama anta ya Muhammad dan saurara ya Muhammad mana tsaya inda kake faqala sai yace faqala zalika ar-rajul sai wannan mutumin yace ayyu rajulin ta'lamuna ni fikum ya ji ya tambayi ɗan uwansa me kuka sani wannan irin mutum ne ni a saninku ya ma'ashar al-yahud ya ku yahudawa qalu sai suka ce wallahi ma na'lamu annahu kana fina rajulun a'lama bi kitabillahi minka suka ce wallahi mu mun ba mu san wani mutum wanda yafi kowa a cikinmu wanda yafi kowa sanin littafin Allah ba kamar kai wala afqaha minka ko yafi fahimtar addini kamar kai wala min abika haka babanka yake wala min jaddika haka kakanka ma yake a zamaninsu a cikinmu babu wanda ya kai su la ilimi na littafin Allah la fiqhun sanin addini qala sai ce fa inni to ina shaida muku ni ashhadu lahu ina masa shaida billahi da Allah annahu nabiyullahi cewa shi annabin Allah ne allazi tajidunahu fit tawrati wanda kuke samun sa a cikin at-taura wanda yake nan a cikin at-taura din nan fa qalu take a wurin sai suka ce kazabta makaryaci suka juya kanwa shi dan uwan nasu raddu alaihi suka yi masa raddu alaihi qawluhu wa qalu fihi sharran suka faɗi sharri a kansa ba zan ce ɗazu ba ko a cikin in ka duba siyakin zancen ba na ɗazu-ɗazun nan fa suka ce babu wanda ya kai shi sanin littafi babu wanda ya kai shi sanin fiqhu da sauransu amma yana cewa ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ne na Allah manzo ne na Allah sai suka ce makareci ne ƙarya yake yi kuma suka faɗi sharri a kansa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ان الله صلى الله عليه وسلم يشي كذبتم كو مقريتان كن يقريا لن يقبل قولكم ما ذاك قولكم كن زما مقريتا دون هكا شهدركم da magana kuma an fasa ba za a karba ba ma'ana da za ku fadi wancan din ma to ba za a yadda ba maganar da akai muku alƙawari an fasa kamar haka yake nufi yace ama anifan ɗazu-ɗazun nan fatufnuna alaihi kuna yi masa yabo min alkhairi na abubuwan alheri ma asnaitum alaihi irin abin da kuka yi masa yabo wa amma idza amana amma saboda ya yi imani fa kazzabtumuhu kuka ƙaryata shi wa kuntum fihi ma kuntum kuka faɗi abin da kuka faɗi falan yuqbal qawlukum to ba za a karɓi zancenku ba qala sai ce fa kharajna sai muka fito wa nahnu thalathatun mu uku rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa abdullah ibn salam da abdullah ibn salam to wannan kun ga shi ya fito da maganar cewa wane ne abdullah ibn salam ne wannan abu ya auko a kansa wa anzalallahu ta'ala fihi shine Allah madauki ya saukar da fadin sa qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum إن الله لا يهدي القوم الظالمين. شيني الله توكد وانا. to malami suke ta tattauna anan har Malik ibn Hajar yake kawo zancen cewa wannan wasu sun ce wannan aya ai suratul ahqaf makkiya ce wannan kuma abin ya faru a Madina wannan kuma duk ba matsala bace yana cikin abubuwan da suka auku na asbabun nuzuli da maganar malami a ulumul qur'an akan tikrarun nuzul ko kuma abin da ya shafi maimaita istidlali da waqi'a wanda take sababi ne min asbabin nuzul wannan kuma dai duk malamai sun san shi la'alla dai abin da zai buƙaci yar ishara zuwa ga wannan shine abin da yafi shahara na kissar musulintar Abdullah ibn Salam kamar yadda ya zo a Bukhari shine zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon zuwansa Madina ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tambayoyi guda uku shi Abdullah ibn Salam yawa tun da yana cikin Yahudawan Madina daga cikin Banu Qainuqa ya zo ya tambayi ko Quraiza ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi guda uku yace zan tambaye ka tambayoyi guda uku babu wanda ya san su sai annabi in dai har ka amsa mun su to na da kai annabi wannan bayan shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina da mutane suna kokarin su sauke shi kowa ya ce zo ka sauka a gidana suna kama taguwarsa yana cewa ku kyale ta fa innaha ma'mura har ta je ta yi muruki ta durkusa a gaban gidan Abu Ayyub al-Ansari inda dai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a halin yanzu to bayan nan ne mutane suka yi ta zuwa Abdullah ibn Salam yake cewa yana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wannan abin da yake farkon abin da yaje a wurin sa abin da ya fara shiga kunnan sa na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadin sa ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu fil layli wan nasu niyam tadkhulu al jannata bi salam ita wannan shine farkon abin da yaji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita daga yace wannan maganganu da yaji da kallon fuskar sa da yayi ita wallahi ya san fuskar nan ba fuskar makaryaci ko mai yaudari bane tun daga nan to sai kuma yaje masa waɗannan tambayoyi guda uku menene daga cikin alamomin tashin alkiyama wacce ce za ta fara zuwa menene farkon abincin yan aljanna da kuma wannan na wanne ne da ba sabi kafi ba na manta na uku zai zo kafin kare kila ma a cikin jawabi to da to a lokacin da ya gaya masa sai yake cewa ai dazin nan kuwa mala'ika jibril ya gaya mu wannan abin da ka tambaya dazin nan mala'ika jibril ya gaya shine sai yace masa to ai mala'ika jibril mu kuma shine abokin gabar mu yahuda ba sa san sa saboda shine su yahuda kai zance ko ko da yake ina hikaya ne a bakin sa kuma shi ma dai ai a lokacin yake fadi kafin yin musulunci to shine sai ya gaya masa na farko abin daga cikin alamun tashin alkiyama da zai fara zuwa shine abin nan wuta da za ta zo tahshurun nas ila al-mahshar da za ta zo ta kora mutane zuwa matattarar tashin kiyama sai kuma abincin yan aljanna yace kabidul hut ba ku tuna min na uku ba nam yawa me yaya ake yi da yake kama da ubansa ko yake kama da uwa yawa wannan ita ce mushabahatu alwalad liwalidihi aw liwalidatihi shine har ya gaya masa yace idan ruwan namiji shine ya gabata shine yasbiq ko ya zama shine ya riga na mace to akan samu da ya karkata ya kama da babansa in kuma na mahaifiyarsa ne ya riga to yakan yi kama da uwarsa to wannan amsoshin shine wanda yake so a wurinsa kuma yake cewa babu wanda ya san wannan amsar in ba annabi ba domin wannan wasu abubuwa ne da ba a sanin su sai a ilimin da Allah madaukaki ya sani shi kadai tunda duk waɗannan abubuwan suna koma zuwa game na farko ashiratus sa'a yaushe suke aukuwa lokacin kiyama. Na biyu abin da ya shafi aljanna, aljanna ina take sai an mutu, kaga duk zancanta gaibi ne. Na uku abin da ya shafi taswirin halitta, taswirin halitta kuma a cikin mahaifa ake, mahaifa kuma wane ne ya sani, kamar yadda Allah madauki ya faɗa ne cewa abubuwan gaibi babu wanda ya san su sai Allah, fa innahu minin wa indahu ilmus sa'ati inda Allah aba wa tam wa inna Allah indahu ilmus sa'ati wa ya'lamu wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham ko wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Yawwa kaga jero waɗannan abubuwa waɗanda dukkanin su suna da alaka ne da ilimin gaibi da sarautar Allah da kuma abin da ya shafi gobe kiyama. To wannan shine kissar da tafi shahara ta musulunkar Abdullah ibn Salam, wannan kuma da ta zo a nan tana ƙara ƙarfin da cewa yawwa bayan wannan ban gama kissar ba, sai Abdullah ibn Salam sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah innal yahudu qaumun buht, yace su Yahudawa da kake gani ka duba ku gani, kafin shigowar ko kafin wannan magana tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne yashi da Yahudi ne. Da ya faɗa masa wannan amsoshi sai da ya shahada, yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah, shikenan kun ga ya musulunta. Yana musuluntan nan halinsa ya canza, wannan ya nuna maka cewa ashe musulunci ne yake canza al'umma. Yana musuluntan nan ya juya yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah innal yahuda qaumun buht, mutane ne masu iftira'in ƙarya. In an ce buht daga buhutan, buhutan shine a kirkiri ƙarya a ce kaza kaza ne alhali ba haka yake ba. To da kuma wani ƙari ba ku manta ba, Malam Ibn Taymiyyah a Minhajus Sunna ko in makarantar Minhajus Sunna, ai ba za ku manta ba, yake ƙara fassara mana al-buhut. Ita in an ce mutum buhut shine mutumin da zance ba gaskiya bane ƙarya ne, shi zai ƙirƙire shi kuma ya ce shine gaskiya. Sannan idan gaskiya da ta tabbata gaskiya zai dube ta ya yi murisisi ya ce ƙarya ce. To wannan wanda ya haɗa wannan shine ake cewa mene? Buhut. Da yake bada misali da Shi'a a cikin Minhajus Sunna yana ambata irin wannan ɗabi'ar irin ta Yahudu, haka take akwai abun Shi'a. Daga abu ya tabbata ƙuru-ƙuru gaskiya su ce masa ƙarya, abin da yake kuma ƙarya su ce masa gaskiya. To haka Yahudu suke, haka kuma Shi'a suke. Shi'a aqida, haka aqida take. To a lokacin Abdullahi ibn Salam ya juya, shine sai yake cewa yanzu ka tambayi Yahudawa a kaina kafin su san cewa na musulunta. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kira ya tambayi Yahuda, me za ku ce da ayyu rajulin ibnu salamin fiku, haka ya tambaye su ayyu rajulin ibnu salamin fiku, shi ibnu salam inna wani irin mutum ne a cikin ku. Shine suke ce khairuna wa ibnu khairina habruna wa ibnu habrina, shine mafi alherin mu kuma dan mafi alherin mu kuma malamin mu kuma dan malamin mu. To sai ce me za ku ce in na ce muku ya musulunta, suka ce ina ƙarya ne, take suka juya suka ce sharruna wa ibnu sharrina. To wannan siffar ba ta dace da kowa ba sai mutum mai hasada, galibi mutumin da yake mahassadi shi mai hasada, musamman kamar da masu hikima suke cewa, wai suna cewa shi fa mai hasadar ni'ima, duk abin da mutane ya haɗa ka da mutane za ka iya gamsar da mutane, ka iya yardar da su, ka iya roƙonsu su yafe, amma banda mai hasadar ni'ima, duk inda kuka ɓata da wani za ka iya bashi haƙuri lamari ya wuce, amma banda wanda yake maka hasada akan wata ni'ima fa innahu la yurdihi illa zawaluha shi haka dabi'arsa take babu abin da zai sa ya gamsu da kai ya ji hankalinsa ya nutsu ya kwanta sai ya duba jikinka ya nemi ni'iman nan ya ga babu ita to wannan shine kawai zai sa hankalinsa ya kwanta amma duk irin kyautar da zaka yi masa ka bashi wannan ka bashi wannan zai sa alji kuma ya zage ka yace duk ba rabon mu duwane dama aka sata an zo a bamu amma ran da zai ganka ka dawo talaka kukin irin sa to a ranar ba shi da aboki irin ka saboda dama alherin ne baya so ya gani tare da kai kuma Allah ya dauke shi kuma dama abin da yake so shine alherin nan ya tafi ya barka wallahi halin hasada ba karamar matsala bace mahasadi kuma kullun zuciyarsa ba ta hutawa a irin wannan halin yake ba wanda ya tsana irin wanda ya sani kuma ya daukaka a gaban sa haka ne musamman a ce da ya san ka ba haka kake ba sai ka zo ka zama haka a idan sa kuma shi bai zama hakan ba to tashin hankali ya same shi kai baka san irin kwanakin da yayi baya bacci ba damuwa ta ishe shi yana ta fada da Allah a zuciya ya Allah me yasa za ka yi wa wani kaza ya Allah me yasa wani ni na fishi cancanta irin dai da Iblis ya gaya wa Allah shi ana khairun minhu haka ya gaya wa Allah ta'ala to haka mai hasada yake kuma in ka ga ya gamsu wallahi duk irin in za ka gina masa gida ko me za ka yi masa ka bashi in dai mutum ne mai hasada wallahi ba zai yadda ba saboda kana nan dai kai yanzu kai ne a saman har yanzu amma ran da ka fado ƙasa to a ranar za ka irin murnar da zai saboda dama wannan abun shi ya fi damunsa Allah ya kiyashe mu da hasada Allah ya taimaki al'ummar musulmi ya cire musu hasada a tsakanin junansu ya sa mana ƙaunar juna ya kiyashe mu da dukkan abin da zai raba mu da al'umma to ina tuna wata magana kafin mu gama zancen hasada tunda dama am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli ko ita ce munasabar zancen mu fitar daga in muka yi zancen hasada malam ibnu qayyim a cikin bada'i'i fawaid yake cewa sau da yawa a cikin alqur'ani Allah yakan hada abubuwa biyu ya gwama su da hasada da sihiri da hasada da mene da sihiri yace kuma waɗannan abubuwan biyu babu inda suka tattara suka fi yawa in ba irin yadda suka tattara a Yahudawa kun gane ma'ana babu al'ummar da ta siffantu da hasada irin bai Yahudi babu al'ummar da ta siffantu da tsafi da sihiri irin bai Yahudi mun yi maganar sihirin Yahuda ko kwanaki duk akan wannan duk gashi ya zo mana siyaki daya har yake magana akan ku duba ku ga sai ka wannan aya am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allahu min fadlihi ya koma baya suratul baqara wanda kathirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran mene hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri suratul baqara nan ina so ku duba wani abu kun ga dai ayan nan duk ina jin duk masallacin da ma kowa ya haddace ta ko ina jin ba wanda bai haddace bakara ba a nan masallacin kowa haddace ka taba tsayawa ka hangi wannan maganar a cikin wannan ayar wadda kasirun min ahli alkitabi dunakum law yaruddunakum ba وَدُّوا لَوْ تَرْتَدُّوا أَنْتُمْ وَتَرْجِعُوا عَنْ دِينِكُمْ بَأَ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ صُبُورٌ سُسُو بِفِعْلٍ مِنْهُمْ لَا بِفِعْلٍ مِنْكُمْ كو كون kallo wannan abin ko ba kallo ba ka zauna ka tuno gani me Allah yake nufi yana ga mana ne wadda kasirun min ahli alkitabi da yawa daga cikin ahli alkitabi yahudu da nasaran su sun yi buri law ina ma a ce yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran su mai da ku kafirai bayan imanin ku
ba wai ku ku koma kafirai ba, su da hannunsu su mai da ku kafirai. Kun gane bambanci tsakanin wancan da wannan? A ce ke nan yana daga cikin burinsu kullum. Yanzu idan muka karanta a nassoshi a cikin Alkur'ani, Allah ya hana mai koyi da su, a cikin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana kashedi kar mai koyi da su, kar mu bi hanyoyinsu, duk abin da yake bance su kar mu yi irin nasu, da ta kaya da kallo da waye da meye da dabi'u kar mu yi irin nasu. In annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu wannan, me yi abun mamaki? Ba hangen wannan ma'anar bace, wannan burin da suka yi. Kuma dama gashi ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladina kafaru, ko can kuma a Ali Imran in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yarudduku, kun ga shi ma nan yarudduku. Ba maganar cewa za idan kuka yi musu da'a za ku zo daga baya ku koma kafirai ba, a'a, yarudduku, in dai kun musu da'a to za su mai da ku kafirai. Ashe har abada da Yahudu da Kiristoci ba sa so ku yi musulunci, wannan labarin Allah ne. Yawwa, ni da ka zauna da wani ya maka wata mu'amala a cikin su mai kyau, in dai ba musulunta ya ba, fatansa shine wata ran ka bar abin da kake yi na ganin ka wani ki dago mi, baka fahimci rayuwa ba, baka sani ba, saboda ba a irin addinin sa kake. Kuma fatansa shine ya juyar da kai ya mai da kai nasa addini. Haka ne ko ba haka bane? To wallahi ya jama'a, zancen Allah gaskiya ne akan waɗannan mutanen, akan komai ma ya san su fiye da duk abin da kake tsammani ka sani. Ya kai wanda kake cewa ko kake ganin abin nan bai kamata a ce sun yi kaza ba, sun yi kaza, abin da Allah ya faɗa ma a cikin Alkur'ani a daina faɗa dangane da su, kar a ce musu kafirai kamar yadda wasu suke cewa, ba za a ce musu kafirai ba. Duk yadda za ka sassauta, na'am, kalmar arna da suke mun kana mukhataba, ka ce musu in ba sa so a kauce musu, kar a faɗa, kar su ga tsokana ce. Amma saboda me? Wannan suna ne kafirai ko me? Hukunci ne. Hukunci kuma waye shi? Allah ne. Za ka ba dama ka canza wannan. Duk wanda bai yadda da manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi ne na Allah ba, kafiri ne ko waye shi? Duk wanda bai yadda da Alkur'ani ba, kafiri ne, hukunci ne na Allah a kansu, haka hukunci ne. Amma ba sunansu bane, ku duba ku ga da Yahudu da Nasara a cikin Alkur'ani, ai Allah ne musu magana da me? Da mulatafa yakan kira su ya ahlal kitabi. A gani saboda me? Ai dan a dadada musu ne wajen khitabi, dan su a tuna musu cewa akwai fa ni'imar da Allah ya taɓa yi muku, shine ya ba ku littafi irin yadda aka saba baiwa wasu littafi. To ku yadda mana wannan ma wani annabi ne na ƙarshe, an ba shi littafi irin yadda aka baiwa annabi Musa littafi, aka baiwa annabi Isa littafi. Wannan kaga tausasawa ce da Allah ya musu. To ba laifi kai ma kai musu wannan tausasawar? Ba sa so a kira su arna, ka daina kiran su arna. Kun fahimci zance na? Amma hukunci da Allah ya yi, ka ce wai ba za a ce kafirai ba, wannan kai mutum ya ɗauko kuma da faɗi. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah salatu salat, laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam. Wannan babu wani musulmi da ya kamata a ce yana da wani ja akan wannan hukunci. Amma tunda ni abinda nake so in faɗa, tunda Allah wajen muhataba, in muhataba ce zaka kira yawa ne, ko kai ne da makocinka misali kuna zaman lafiya da shi ba musulma ba, ka ce masa ya kai arne zo mana, ai kaga ba zai ji dadi ba. Haka tsakani da Allah nake tambayar ka, akak ba dadi. Yau kai masa magana da sunansa, a kasuwa ne, a makotaka ta gida, wannan shine daidai. Yauwa, amma da tambayar ka za a yi, wannan makocin naka musulmi ne, ka ce ba musulmi bane, yaya hukuncinsa? Kafiri ne. Kun fahimci abin? Yauwa, domin shi kufurin hukunci ne shar'i. Kun gane zance na? Yauwa, amma magana da za ka yi yawa ne, kaga ko su ai cewa mai Allah ce musu ya ahlul kitabi, su kuma waɗancan kafirai masu bautar gunki Allah haka kira su ya ayyuhal kafirun. Haka ne? Don haka ba abin nufi dai duk abin da zai jawo magana mai sauki mai daɗi da kwanciyar hankali da ƙofar da za a iya samun zaman lafiya, to ana neman ta. Amma kuma wannan baya nufin k ka sassare naka addini har ya koma kuma usul dinsa da fundamentals dinsa kai waki da su wanda duk baya san Allah bai yadda da Allah ba bai yadda ya bautawa Allah ba bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama babu shakka kafiri ne shi ko wane ne ko a gidanku yake ko da bahaushe ne ba fulati ne ba sai wani yare ba in dai baya san Allah bai yadda da Allah ba bai yadda da Qur'ani ba bai yadda da Muhammadu Rasulullah ba to kafiri Allah ta ku gane wannan ne yawa to mu ko yawa a cikin maganar da Ibn Qayyim ke yi yake cewa babu mutanen da Allah ya tara musu waɗannan sharri guda biyu irin yahudi da hassada da kuma mene sihiri ya ci gaba da bayani yake cewa saboda ita hassada mai ita sharrin yana tare da shi sharri ne fi nafsihi wa fi ghadabihi alladhi yahmiluhu bidd al-mahsud wato sharri ne da yake dauke a cikin zuciyarsa irin mai mummuna domin zaka ga duk mai hasada to yana da mummunar zuciya ba mutumin kirki bane sannan kuma yana da kiyayya ga wanda yake wa hasada wannan shaydan yakan zo kuma yayi amfani da wannan halin nasa ya ƙara iza shi ya ƙara ziga shi ya ƙara dora shi akan wannan halin yana yin hasadarsa ba tare da taimakon shaydan ba amma shaydan din shi yake kawo tayye taimaka masa inji Ibn Qayyim wannan dizzancin sa ne yace amma shi mai sihiri zaka ga koda ba mai gaba bane inda ya tashi sihiri to yana yi ne bisti'anati shayatin ko bilisti'anati bishayatin ya nemi taimakon shaydanu aljinu to su shaydanu aljinu su kuma sai su sa masa sharadi yayi musu da'a ya bauta musu su kuma su zo su taimaka masa kaga wancan bi nafsihi ko wannan kuma bi malihi wasti'anatihi bishaytan yawa ya amfani da dukiyarsa ya amfani da karfin sa ya amfani da mulkin sa ya jawo shaydanu da iblisai da shaydan aljinu su taimaka masa to babu nafsi ko ince nafsi mai sharri a duniya irin nafsin da yake dauke da hasada da nafsin da yake dauke da sihiri kuma ya ci gaba yake cewa babu sihirin da yafi karfi irin sihirin wanda kafircin sa yafi karfi bi qadri ko inam bi qadri quwwati shirki as-sahiri bi qadri quwwati sihirihi mana gurgudan karfin shirkar mai sihiri to gurgudan kuma mene karfin sihirin sa domin shi shaydan so yake da man abauta masa to in ka bauta masa da bauta da yanka da abubuwa sosai kai masa shirka sosai ka bar Allah to a lokacin zaka ga sihirin da zai maka da tsafin da zai maka yafi na wanda har yanzu yana zuwa masallaci ko ba ka bane inda mutum yana zuwa gun yan sihiri da bokaye to zai ga wannan abu farkon abin da za su fara raba shi da shi su fara raba shi da sallah to kana so wannan aikin yayi sai a ce to sallah asuban nan sai ka daina ta sai a fara maka da ka daina ta a cikin jami'i sai ka ji cewa to ai a gida kenan sai su ce ma eh sai sun bari kai wata biyu baka zuwa jami'i sai kuma a dora ma sai gaba ɗaya ma ka daina zuwa to lokacin kai ma zuciyar ta ƙara fara baki duk abin da aka dora mutum akai kuma sai ya hau to gurgudan zurfin mutum a shirka gurgudan ƙarfin sihirin sa haka yin tsimi ke fa shi yasa in kaga lokacin da aka samu yace har sihirin masu shirka sosai masu bautar irin shanu masu irin na India shirka su da yake tafi ƙarfi to sihirin su yafi na sauran al'umma ƙarfi haka shi aljini yana son a fito a bauta masa duk abin da yace ayi ayi kuma a rabu da duk wani abu alheri duk wani abu wanda yake da'ar Allah ne so waɗannan irin ɗabi'un shi yasa sai yake a ƙarshen maganar sa lakaso mana nake shafukan suna da yawa yake cewa shi yasa Allah maduki ya hada neman tsari daga waɗannan abubuwa biyu ya hada su a cikin qul a'udhu bi rabbil falaq ko qul a'udhu برب الفلق سيتمي من شر ما خلق سيتمي ومن شر غاسق إذا وقب سيتمي ومن شر النفاثات في العقد تونيشيني ما تسهري هو ومن شر حاسد إذا حسد شر ودن متون بيو سيهد أسو ده من سهري ده كما من حسد من سهري يتشي من سهري galibi ana samun sa ne min daga wasu abin daga wasu wasin abin nan dan adam aida min shayatini bani adam min shayatini insi su kuma masu sihiri min shayatini jinni to idan ka nemi tsari shi yasa kullun ake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana karanta muawwidatayn lokacin kwanciya na san la Allah kun sani malam ibn qayyim banda wannan isharar da yayi a cikin bada'il fawaid yana da littafi tafsirul muawwidatayn yayi wani tafsiri mai kyau mai karfi na qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas to shi yasa ake so kullun in zaka kwanta ka karanta bayan ayatul kursi ka hado da qul huwallahu ahad uku qul a'udhu bi rabbil falaq uku qul a'udhu bi rabbin nas uku ya zama wadannan abubuwan tare da sauran azkar ka hada su ka tofa ka shafa a jikinka ko ina wannan zai yana taimu shine mafi girman taimakon da zaka yi wa kanka da ƴaƴanka wajen tsarewa daga sharrin masu hassada saboda akwai mai hassadar da hassadar sa ita ce kan kaiwa zuwa ga al'ainu shine kambun bakan nan rashin lafiyar ta mu mutum wani ba tsafi bane ba zuwa gumboka bane da aka bauta masa aka yi wani abu a'a tsabar hassada ce ta karfi sai kaga wata cuta ta samu mutum to wannan karanta waɗannan abubuwan lokacin kwanciya da taimakon Allah yana kawar da wannan haka nan kuma su shedanin da aljanun da su kokarin shigar yara da mata da sauransu da kai kanka in kana sakaci da irin waɗannan abubuwa sai kaga Allah madaukaki ya jarrabe ka in ko kana karantawa sai Allah ya taimake ka ya tsare muna roƙon Allah ya tsare mu baki daya Allah kuma ya tuna mana duk lokacin da zamu kwanta mu karanta waɗannan al'amura ko muna roƙon sa ko mun karanta ko ba mu karanta ba Allah ya tsare mu na mun ci nawa sai ba mu karanta komai ba to inda muka tsaya jiya cikin bayanin malam Rahman bin Nasir al-Sa'di yace fa minhum man amana bihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa nala bidhalika sa'adata ad-dunyawiyyah wal falaha al-ukhrawi mun yi wannan ko wa minhum man sadda anhu daga cikin su kuma akwai wadanda suka kange daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inadan dan kangarewa da girman kai wa baghyan da zalunci wa hasadan da hasada fa hasala lahum min shaqa'id dunya wa masa'ibiha ma huwa ba'du athari ma'asihim sai abinda yake wani abu ne na sashen tasirin saban su ya same su sakamakon haka suka samu shaqa'id dunya wato tabewa ta dunya da kuma masaibi na duniya musifu na duniya da lalacewa ta duniya duk su zo musu wasu abubuwan da yake duk tasirin waɗannan al'amura ne na aikin da suka aikata na saban Allah wa kafa bi jahannama sa'ira lalle jahannama ta isa a matsayin abun konawa ma'ana abin da za a kona ta akan mutum makamashi da za a kona shi yana dugowa kan mutum asalin tasirin abu dama shine a kona abu ana azabtar da wani da shi idan ka dauki candle ko ka dau leda ka kona ta tana ci da wuta ka sa a jikin dan adam ya yake jin zafi ban ce ka gwada ba zafi ne da ita to wutar jahannama a dauki makamashin ta ana kona shi akan dan adam ko dan adam din a maida shi shine makamashi ana kona shi to wannan ya isa a matsayin azaba ya isa a matsayin abin da za a kuka a kansa yace to sa'aru ala man kafara billah ka gani ana kona ta ana rira ta ana kuma rura ta akan wanda ya kafircewa Allah wa jahada nubuwata anbiya'ihi ya kuma yi musu annabcin annabawan Allah daga suwa min al-yahudi wa nasara ba wai annabawan ba ana nufin wato halin wanda suka kafirce wa Allah daga yahudu da nasara saboda sun yi inkarin annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim min asnafil kafarati da kuma sauran ma wadanda ba yahudu da nasara ba daga cikin dangi-dangi daban-daban na kafirai to duk wannan siffa ce sananniya ta waɗannan mutane ba sa san alherin ka ba sa san kai ka bi hanya madaidaiciya to ka kiyaye kar ka bari su rude ka ka tsaya a hanyar Allah ka tsaya akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da nake ambata mana jiya ya ƴan uwa musulmi mu gane mu musulunci mun gane shi mun gane hasken sa ne ta hanyar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka babu wani abu da zai yiwu ya karbo agun musulmi in akwai bakantawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sa duk yanda mutun zai maka kirki da zaman lafiya kuma ya tsani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ku shirya ba eh dole ne kai kana da matsala a naka imanin in har ka yadda kuma cewa wannan mutumin kirki ne har zaka bashi dama bayan ko baya san annabin ka bai yadda da annabin ka ba kun gane wannan ko ba gane ba yawa to mu karasa inda yace wali hadha qala don haka Allah madike shi innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara lalle wadanda suka kafirce wa ayoyinmu zamu shigar da su nuslihim daga asla yusli ma'ana idkhal zamu shigar da su naran wata wuta ay azimatal wuqudi shadidatal hararati mai tsananin wato konuwa mai tsananin balbala shine al-wuqud wanda take balbala take ruruwa sannan kuma mai tsananin zafi kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatun jikinsu suka dafu sai akai amfani da an-nubuj an-nubuj yana nufin abin nan nuna yayin da jikin ya nuna ma'ana suka maile jikin fatar ta riga ta konu kuma ta gama kaiwa matukar abin da za ta iya na jin azaba to duk lokacin da akai haka ma'ana ihtaraqat in ta kone badalnahum juludan ghayraha sai mu musanya musu wasu fatun na jiki dan wani zai ce to yanzu idan mutum an masa azaba wannan fatar ta maile ta kode ta yi kaza ta yi kaza an kone ta to ya za a yi to Allah ya faɗa tun yanzu za a sa wata fatan ne saboda so ake dai ka rika jin dandanan azaba gashi nan li yazuqul azab dan su dandanin azaba ai li yablughal azabu minhum kullu mablaghin saboda azabar ta kai kowace irin matuka tare da su wa kama takarrara minhum al-kufr wal-inad kamar yadda kafirci da kangarewa ya auku daga gare su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wasara wasfan lahum wa sajiyatan kuma ya zama siffa ce gare su ɗabi'a ce gare su kurrira alaihimul azab ko karrara ai Allahu alaihimul azab Allah ya maimaita musu azaba kun ga su ma kafircin ba sau ɗaya suka yi ba suka kafirce wa alqur'ani suka kafirce wa ayoyin Allah suka kafirce wa annabi Isa suka kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kafirci ne tabaqan an tabaq to su ma ai musu azaba shi ma tabaka daga tabaka wannan shi ma sakamako ne irin minjin sun abin da suka aikata jaza'an wifaqa yace wali hada qala dan haka Allah ce inna Allah kana azizan hakima lalle Allah mabuwayi ne shine al-azizu gagarbadau wannan shi gagarbadau yafi karfin kowa ba mai iya tinkarar sa hakiman kuma gwani ne babu abin da zai yi a ce ba daidai ba babu kuskure a aikin sa duk abin da yayi daidai ne duk hukuncin sa adalci ne duk labarin sa gaskiya ne to shine hakim ya iya komai ba a cin gyaran sa ko dugo komai yayi shine daidai kuma in ka bi wata hanyar ba ta sabo to kai ne ba daidai ba to wannan shine ma'anar mene al-hakim to inna Allah kana azizan hakima ai lahu al-izzatu al-azimatu والحكمة في خلقه yana da izza da buwaya mai girma sannan yana da hikima a halittarsa duk abin da ya halitta bar masa kayan sa yafi ka sanin me yasa kada ka zo ka dubo wani wuri kace to me yasa akai kaza ne me yasa akai kaza ne wani mai ilimi ko ya karanta sciences ya ce to dan me yasa akai kaza ne to ni me wisdom behind kaza dinnan ne ne ko ka san wisdom ko baka san wisdom ba Allah shi yayi halitta kuma ya fi ka sanin halittar sa daka ka bar masa kayan sa ba a ce kar kai bincike ba je kai bincike dan ka kare imani yauwa amma kar ka ji kuma a baka amsar wani abu sai ka kare shiga wani kokonton bayan wannan din kuma ka samu amsar ta sai ya zama cewa dama ba gaskiya kake nema ba yan uwa musulmi wallahi musulunci fa ba zai yi ba sai da taslimi kun gane zance na shi yasa yana daga cikin usul na aqidatu ahli sunnati wal jamaa at-taslimu lillahi war rasul sai ka yadda Allah da manzon Allah duk abinda Allah ya faɗa shine gaskiya kat kuma Allah ya fi ka sanin daidai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin daidai ba wani bincike da zakai ka zo ka ƙaryata manzon Allah sai ka kafirta ba wani bincike da zakai ka ƙaryata alqur'ani sai ka kafirta dole ne ka yadda da qur'ani komai na cikin sa gaskiya ne in kana da wata matsala da wani kokonto to zaka fita daga musulunci sai ka samu amsar kila ka saki dawowa to kuma kila an makare sai ka je ka mutu a waje zaka ka sallama wa Allah magana ce ta me ta karfin yaqini in kana da wata damuwa fa akan wannan lamarin to musulunci yana da matsala a zuciyarka dole ne wannan yaqinin fa ka same shi a zuciya wallahi baka wasa da zancen Allah baka wasa da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ka zauna daidai sai ce wa amrihi wa thawabihi wa iqabihi da umarnin Allah da sakamakon sa da kuma ukubar sa sai ce walladina amanu ai da sauran lokacin ko yawa Allah madauki ce walladina amanu ai billahi wa ma aujaba al-iman bihi su kuwa bayan mun ji bayanin yan wuta da yadda za a azabtar da su da irin yadda kuma fatar su za ta kone a sake wata to ga kuma labarin gefan dadi walladina amanu su ko wanda suka yi imani kamar ana kwadaitar da yahudu ne da nasara ko yawa wannan kun kangare to ga karshen sakamakon to wanda kuma yake son jin dadi ya tsorata baya son wannan to ga sakamakon kuma wanda za su yi imani ko wanda suka yi imani in sun mutu sun koma ga Allah ga yadda sakamakon su zai kasance walladina amanu mai ma'anan amanu amanu ai billahi wa ma aujaba al-iman bihi sun imani da Allah kuma sun imani da abinda Allah ya wajabta ai imani da shi wa amilus salihat suka kuma yi aiki na kwarai wanda yake akan sunna ma'ana yake kan karantarwa kuma sannan aka yi shi da ikhlasi min alwajibati wal mustahabbati suka ko wannan ayyukan kirki dinnan na kwarai ko wajibi ko mustahabbi domin dama sun yi aka gina su akan umarni yawa abinda Allah ya ce ayi amra ijabin da kuma abinda Allah ya ce ayi amra istihbabi ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi amra ijabin ko amra istihbabi to kowanne ne dai in suka aikata sune waɗannan ayyuka ake kira al'amalus salihah to masu wannan sanudkhiluhum Allah ya ce za mu shigar da su jannatin gidajen aljanna gidaje ne daban-daban tajiri min tahtiha al-anhar wanda a karkashin su koramu na gudana khalidi wata ran zamu magana akan wannan na san dai irin su sun wuce da yawa ko yawa khalidina fiha abadan suna masu dawwama a ciki ba fita kun ba zancen wani abu ya faru aiwa mutum azaba kari akan azaba sa ko fata ta mele a mai da wata babu wannan dadi ne akan dadi kuma har abadan an shiga aljanna ba fita za a dawwama a ciki wallahi akwai takeici ga wanda zai rika sakaci da shiga aljanna ita wuta in an shiga in aka binciko can kasanta in aka gano kana da tauhidi sai a yafe sauran abubuwan sai a fito da mutum sai a tafi da shi aljanna amma aljanna dama ka shige ta ra'san to dama ba zancen fita to waccan yar shigar ko sa'a ɗaya ne ba yini ɗaya ba kar kai fatanta ba abu ne mai sauki ba Allah ya shigar da mu aljanna ra'sa yace lahum fiha azwajun mutahhar a cikin aljanna nan za su suna da mata mene cikin dai manyan abin da yahudu da nasara suke damu da shi ko ba ga harkar mata to a gidan aljanna wanda suka yi imani ga irin abin da Allah ya aje musu lahum fiha azwajun mutahharatu masu tsarki ai Allah ya tsarkake su min al-akhlaqir radila daga dabi'u da ta'adu da halaye makaskanta wal khalqi dhamin yawa khalq ne nan yawa khuluq ba tunda akhlaq an riga an fade shi wal khalqi dhamin da kuma halitta mummuna babu muni ga matan aljanna wa mimma yakunu min nisa'id dunya kuma sannan mutahhara an tsarkake su mimma yakunu daga abin da yakan kasance min nisa'id dunya daga matan duniya min kulli danasin wa aib na kowace kazanta da kuma aibi duk wani abu ba a bukatar a gaya maka da kaza da haila da meye da kwarkwata da waye duk ba sai an faɗa ba kawai duk abin da yake damun matan duniya to matan aljanna ba su da shi to wannan shine abin da mutum zai samu na san duk kuna so to Allah hada mu gaba daya aljanna sannan yace wa nudkhiluhum dhillan walila kuma za mu shigar da su inuwa mai inuwar tarwa wanda take mai fadi wanda duk abin da kake bukata na jin dadi zaka samu a karkashin ta wannan shine karshen abin da yazo dangane da wannan aya in Allah madauki ya kai mu zaman mu na gaba kuma insha Allah sai mu tashi fadin Allah madaukaki inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha da kuma sauran lasussa da rusa da fa'idoji da suke da alaka da musamman wannan aya ta karshe da wasu abubuwan da suke bukatar mu dan ambata insha Allah ta'ala sai mu shiga magana akan ada'i al-amana da kuma al-adl fil hukm muna roƙon Allah ya ba mu dacewa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake addinin musulunci da musulmi Allah ya karbi rayukan mu a cikin musulunci da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah sa albarka a zuriyar mu da ƴaƴan mu ya kara shiryar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su akan tafarki tare da mu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك